karo na biyu. Wannan maudu'i mun fara karanta shi a halkar da ta gabata, lokaci ya cin mana. Abinda maudu'in ya kunsa bayani ne dangane da rihila da annabiyai. In an ce rihila shine mutum ya fita tafiya daga wani gari zuwa wani gari, a larabci suna kiransa rihila. To annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani cewar lokacin da ya kai shekara 25 da haihuwa, ya yi tafiya daga garin Makka zuwa yankin Sham karo na biyu. Karo na farko kuma an yi tafiyar ne da shi saboda lokacin ba shi da wayo sosai, wato bai balaga ba. To amma wannan karo na biyu kuma hankali ya zo, girma ya fara tunda yana ɗan shekara 25, shi da kansa ya fita wannan tafiyar karo na biyu. Me sababi, me dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin Makka ya tafi yankin Sham? Takaitaccen bayani ya gabata a halkar da ta gabata cewar matarsa ta farko da ya fara aure, wato Khadija, Allah yarda da ita, tana cikin manya-manyan ɗan kasuwan garin Makka. Idan hatake za su fita daga garin Makka, ‘yan kasuwa za su fita daga garin Makka, kaso mai yawa na dukiyar da za a fita da ita daga garin Makka dukiyar Khadija ce. To ita kuma Khadija na farko tunda mace ce, sannan abu na biyu mace ce wacce take da kamun kai, abu na uku mace ce wacce bata son cuɗanya da maza, gashi dai lokacin ba wai musulunta ta yi ba, to amma kuma tana kyamar cuɗanya da maza. To sai zamanto idan har za ta fita kasuwanci, dole za ta fita cikin tawaga ce ta maza. To wannan ita kuma baya burge ta, mace ce wacce take da tatacciyar ɗabi'a, ba ta sha'awan cuɗanya da maza. To sai zamanto wannan dukiya tata, maimakon ta fita da dukiyar zuwa yankin Sham, wanda can suke tafiya da nufin kasuwanci, sai ta nemi wasu daga cikin wanda suke da ido a kasuwanci, tunda galibi za ka ga wanda ya taso a garin Makka ya buɗe ido a kan harkar kasuwanci. To sai ta nemi wasu daga cikin waɗanda suka buɗe ido a kasuwanci, sai ta dankara dukiyar tata a hannunsu, su je su yi mata kasuwanci. Idan sun dawo, ribar da suka dawo da ita sai a raba gwargwadon yarjejeniya da ta yi tsakaninta da su. Kenan sai zama ita bata fita da wannan dukiyar tata, takan nemi wasu cikin mazaje wanda suke marasa abun hannu, sai ta danka musu dukiyar. Idan suka je suka yi kasuwanci suka dawo, ribar da suka zo da ita sai a raba gwargwadon yarjejeniya tsakaninsu. Kabilar Quraysh, kamar yadda muka sani, kabila ce wacce take ƴar kasuwa. Duk wanda yake ɗan kasuwa suna ganinsa mai muhimmanci ƙwarai da gaske. Duk kuma wanda ba ɗan kasuwa ba ne, ba su ɗauke shi a bakin komai ba. To wannan ya sa suke ganin girman Khadija, Allah yarda da ita. To sai labari ya iske ta a kan kyawawan ɗabi'un annabi. Wannan gaɓar a kanta za mu tashi. Yace falamma sami'at anis sayyid min al-amanati wa sidq al-hadith ma lam ta'rifu fi ghayrihi hatta sammahu qawmuhu al-amin ista'jaratuhu li yakhruja fi maliha ila ash-sham tajiran wa tu'tihi afdala ma kanat tu'ti ghayra. Wannan kamar shimfiɗa ce dangane da sababin da ya sanya alaƙa ya kullu tsakanin Khadija da annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma sababin da ya fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa yankin Sham. Yace falamma sami'at anis sayyid min al-amana, tunda a baya an yi bayani cewar Khadija ƴar kasuwa ce, kuma takan danka dukiyarta a hannun mazaje su je su yi mata kasuwanci, in sun dawo da ribar. In suka dawo da ribar sai a raba gwargwadon yarjejeniya. To shine anan yake mana bayanin yadda aka yi sababin da ya sanya dukiyar Khadija ta shiga hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tafi da ita yankin Sham da nufin kasuwanci yace falamma sami'at anis sayyid lokacin da Khadija ta ji labari akan shugaba Annabi shi yake cewa as-sayyid idan za a tuno a farkon littafin nan da yazo yana bayani kan nasabar Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya bude da shi shine as-sayyidul akramul ladhi sharafa an-nas bi wujudi wato Annabi ya kira shi da as-sayyid kaga kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan laqabi na as-sayyid ba abun kyama bane saboda dalili ya tabbatar da haka cikin hadisi wanda yake ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace ana sayyidu waladi adama wala fakhara yace ni ne shugaban ƴaƴan Annabi Adam kenan duka mutan duniya da al'ummar Annabi da ma wasu al'ummu daban Annabi shine shugaban su gaba daya to kaga idan ya kira shi da as-sayyid ba zai zamanto abun kyama ba ko kuma abun ki tabbas shi din shugaba ne na al'ummar duniya gaba daya to shine anan yace falamma sami'at anis sayyidi min al-amanati wa sidqil hadid lokacin da Khadija ta ji labari dangane da as-sayyid shine Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin mai ta ji dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam min al-amana ta ji labarin amanarsa ana tabbatu cewa ba a taba garin mutum wanda yake da rike amana da kiyaye amana ba kamar sa to wannan labari ya komawa Khadija Allah ya jaddada ita wa sidqil hadith da kuma labari da ya iske ta kan gaskiyar magana Annabi Annabi bai taba ƙarya ba ba wanda ya taba kama shi da ƙarya tun yana kankani har zuwa lokacin da ya kai shekaru 25 waɗannan labarai da suka iske Khadija Allah ya jaddada ita malam ta'rifu fi ghairihi wanda bata taba sanin irin wannan labari ga wani wanda ba Annabi ba ma'ana bata taba jin labarin amana daga wani mutum irin labarin amanar da ta ji daga Annabi ba bata taba jin labarin gaskiya da ake shaida Annabi da ita ba kamar yadda wacce aka shaida Annabi da ita ba ta taba ji a gurin wani Annabi ba sallallahu alaihi wasallam hatta sammahu qaumuhu al-amin har ta kai ga mutanen sa wato Quraishawa suke kiransa da al-amin saboda irin amanarsa da kuma yadda yake mai gaskiya to wannan yasa Khadija ta aika masa cewa tana da magana da shi tana son ganin sa Ibn Sayyidin Nas a cikin littafinsa littafi ne na nasira kuma na tarihi wanda ya kira shi da Uyunul Athar ya ambato wata riwaya da take bayyana cewar Khadija da ta aika wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo sai ta masa wasu lafuzza cewa in cewa ita ba komai yasa ta kira shi ba sai dan labarin da ya iske ta na gaskiyarsa da kuma girman amanarsa da kuma kyawawan ɗabi'unsa tace to tana bukata tana da sha'awar ta bashi dukiyarta ya je yayi mata kasuwanci da wannan dukiyar in ta tashi za ta bashi ninkin abin da ta saba ba ma waɗanda take ba su dukiyarta su tafi da shi kasuwanci idan da tana bawa waɗanda suke zuwa kasuwanci dukiyarta su je su dawo ta ba su lada misali mu ce dirhami 200 ko 250 to Annabi za ta bashi 400 ko 500 za ta bashi ninkin abin da ta saba bawa sauran mutane da take ba su dukiyarta su tafi su je su yi mata kasuwanci da wannan dukiya Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan labari sai maraba da shi dama ba shi da hanyar da yake samun taro da sisi sannan kuma karkashin baffansa yake baffansa kuma ba shi da abun hannunsa talaka ne abin da zai ci a gidansa sai ya fita ya nema kuma da kyar ake samu
to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake fatar ya samu sababi da zai sa nauyinsa ya ragu daga wuyan bakkonsa sannan kuma ma ya agaza wa bakkon to lokacin da Khadija ta neme shi da wannan batu sai abun ya burge shi ya amsa mata cikin gaggawa to shine ya je ba da bakkonsa labari cewa kaji yanda muka yi da Khadija to anan martanin da bakkonsa ya mayar masa shine inna hadha larizqun saqahu Allahu ilayka ai wannan arziki ne Allah ya kawo maka ka rungume shi hannu bibbiyu kar ka yi wasa da shi annabi ya ce to ba masala shine ya koma ya je samu Khadija ta dauki dukiyarta ta dankawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta hada shi da ɗaya daga cikin yaranta da ake kiransa Maisara tace su tafi zai taimaka masa da rike wasu abubuwa da kuma ɗan aike in annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bukatuwa zuwa ga haka din to gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da sauran tawagar kasuwanci na mutan Makka sai bakwaninsa yanda suka gani tsuwarsa da kuma sanin ya kamatansa da zurfin hankalinsa suka yi tawasiyawa tawagar kasuwancin akan su kula da shi su mai da hankali akansa to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fita tare da wannan tawaga ta kasuwanci na mutan Makka tare da shi akwai yaron Khadija wanda ake kiransa Maisara dauke da dukiyar Khadija wacce za a tafi kasuwanci da ita to anan gurin sai yake cewa ista'ajaratu liyakhruja fi maliha ila ash-shami tajiran wa tu'tihi afdal ma kanat tu'ti ghayrahu wannan shine bayanin da muka Khadija ta dauki hayar annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya fita da dukiyarta zuwa yankin sha can suke tafiya dama da hajarsu ta kasuwanci yaje yayi kasuwanci idan ta tashi biyan salada na wannan kasuwanci da yaje yayi da dukiyarta za ta bashi ninkin abin da take bama wani wanda ba shi ba cikin waɗanda take bawa dukiyarta su je su yi kasuwanci da shi yace fasafara ma'a gulamiha Maisara annabi sai kama hanyarsa ya fita daga garin Makka tare da yaranta wanda ake kiransa Maisara faba'a suka je suka sayar da Hajar Khadija ta kasuwanci wabta'a ita kuma suka saro mata abinda za ta sayar a Makka dama in an je kasuwancin za a tafi da Hajar garin Makka wacce babu ita a yankin Sham idan aka je aka sayar aka ci riba uwar kudin sai a sake saro Haja ta yankin Sham a taho da ita wacce babu ita a Makka kaga yanzu Hajar da aka tafi da ita ta Makka an samu riba yanzu Hajar da aka saro a Sham nan ma za a zo a ci riba kaga riba biyu kenan abinda aka tafi da shi aka sayar za a samu riba ribar ba za a taba ta ba uwar kudin sai a sake saro Hajar can ta Sham din sai a taho da ita garin Makka a zo a sayar sai a samu riba uwar kudi dai tana to ribar da aka samu a Sham da ribar da aka samu a Makka su ne ake amfani da su ita kuma uwar kudi sai a ci gaba da jujjugata to suka kama hanyar su da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wannan yaro na Khadija suka je yankin Sham suka sayar kuma suka saro yace wa rabiha ribhan aziman da suka je sai suka ci riba wacce take riba mai girma ribar da tunda ake fita da dukiyar Khadija ba a taba cin riba kaman wannan ribar da aka ci ba wa zahara lis sayyidil karim fi hadhihi as-safara min al-barakat ma hababahu fi qalbi maisarata gulami Khadija ya bayyana lis sayyidil karim as-sayyid da inda muka ji ya ce as-sayyid yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiransa da as-sayyid shi shugaba ne na al'ummar duniya gaba daya yace ya bayyana ga shugaba wanda yake mai karamci a wannan tafiya tasa da yayi ta kasuwanci da dukiyar Khadija albarkatu masu tarin yawa sun bayyana daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wannan albarkatu da alkhairai da suka bayyana daga annabi suka sanya soyayyar annabi a cikin zuciyar yaron Khadija Maisara kusan abubuwa guda hudu ne nan da yayi ishara amma bai ambata mana su ba abubuwa guda hudu ne na albarka da alkhairai da suka bayyana daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa shi yaran Khadija wanda suka sanya soyayyar annabi a cikin zuciyar shi wannan yaro na Khadija wanda bayan sun koma ya kwashe labari duka ya bayyana wa Khadija anan yayi mana ishara amma bai bayyana muka ce abubuwa guda hudu ne abu na farko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka isa mafarin Sham wani gari da ake kiransa Basra to galibi akwai katuwar kasuwa a wannan gari to tunda sun iso akwai buƙatar su huta su ci abinci gabanin su shiga kasuwa to shine suka samu gindin wasu bishiyoyi sai suka zauna suna hutawa suna cikin wannan hutawan ne mun san dama wannan guri ne da galibi masu ibada suke zuwa su killace kawunansu abun suna ibada in ba a mance ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 12 da babban sa ya fita kasuwanci da shi da suka iso Basra ko Busra ana cewa Basra da fatha wa ba'un ko Busra da damma wa ba'un duk an hakaito daga gurin malamai na tarajum na al-Buddah wanda suka yi tarjuma na garuruwa ana kiran garin Busra shine gari na farko da za a fara samu in an bar yankin Hijaz wato yankin Makka da Madina idan an zo yankin Sham shine gari na farko a farkon Sham to galibi in sun iso sukan yada zango kafin su shiga su ci gaba da abin da ya kawo su na harkar kasuwanci to annabi sallallahu alaihi wasallam in ba a mance ba wancan karo an haɗu da wani mai ibada da yace a mai da shi gida yana dan shekara 12 to wannan karon ma annabi da suka iso wannan guri sallallahu alaihi wasallam sai suka samu gindin bishiyoyi suka zauna suna hutawa to anan sai wani mai ibada da ake kiransa Nustura wancan mai muka ce sunansa Bahira wancan da ya ga annabi sunansa Bahira annabi yana dan shekara 12 wannan kuma sunansa Nustura ya ga annabi ya je ya zauna gindin wata bishiya yana hutawa sai ya taso jikinsa yana rawa jikinsa yana bari ya ga annabi tare da Maisara ya riga ya san Maisara tunda Maisara ba zuwansa na farko bake ba zuwansa na biyu ba ya dade yana zuwa da hajar kasuwanci na Khadija tare da wasu mazaje kenan wannan mutumin ya riga ya san shi tun a baya amma annabi fa annabi bai san annabi ba saboda annabi bai taba zuwa yankin Sham kasuwanci ba sai wannan shine karo na farko sanda yana shekara 12 nan zuwa aka yi da shi amma shi da kansa ya fita ya je yankin Sham da nufin kasuwanci annabi bai taba ba sai wannan shine karo na farko to shi yasa shi wannan mai ibada Nustura bai san annabi ba amma Maisara ya san shi saboda duk shekara da Maisara ake zuwa in za a tauda dukiyar Khadija to maimakon ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambayoyi sai bai je gurin annabi ba saboda bai san annabi ba dan ya je gurin annabi sai an yi kokarin sanayya ya bayyana ni ne wani kai fa to amma Maisara ya riga ya san Maisara to shine ya je ya samu Maisara shi wannan mai ibada Nustura yake ce masa ya Maisara man hadha alladhi nazala tahta hadhihi ash-shajara wannan mutumi da na ganka kunto tare da shi yazo ya zauna karkashin wancan bishiyar wane ne shi kamun bayani mana Maisara sai ya ce wannan mutumi da ka gani wani matashi ne cikin matasan Qurayshawa wanda ya fito daga yankin haramin Makka sai shi wannan mai ibada Nustura sai yake ce masa to kaga wannan bishiya da ya zauna karkashin ta ya Maisara Maisara ya ce na gani yace to ba wanda ya taba zama karkashin ta sai annabi yace wannan bishiya da kaga ya zauna karkashin ta ba wanda ya taba zama karkashin ta sai annabi alama yana nuna wannan matashi da kake tare da shi annabi Maisara sai yayi mamaki bai dai ba da martaba bai dai mayarwa wannan mai ibada Nustura martani ba sai Nustura ya sake masa tambaya ta biyu wato wannan shine zai kai mu gaba kan abu na biyu da ya bayyana wa annabi daga annabi wa Maisara waɗanda suka sanya soyayyar annabi cikin zuciyar Maisa sai Nustura ya sake tambayar Maisa ya ce da kuke tafiya ka kula da cikin idanunsa ya ce eh ai na ƙare masa kallo kuma tare muka taho da shi tun daga Makka har zuwa wannan guri da ka gani kusan yanzu su mun kwashe sama da sati biyu dama sukan shafe sama da sati biyu daga Makka zuwa Sham ya ce muna tare da shi ka kenan duk wani abu da ke tattare da shi na halittar sadiq na gansu sai ya ce to kaga wani ja haka a cikin idanunsa ya ce kwarai ku na ga ja tunda muka taho da shi wannan jan bai taba rabuwa da idanunsa ba da kan ma na yi tsammani idansa ciwo yake amma sai na ganshi garau na ganshi wasai sai na fahimci cewa wannan jan dake cikin idansa ba wai idansa ne ke ciyo ba halittarsa ce haka to sai shi wannan mai ibadar yace to ai ko wannan alama ce daga cikin alamomin annabawa zaka ga idanunsu akwai wani ja wanda wannan jan baya rabuwa da idanunsu to sai shi wannan mai ibada nustura yake cewa maisara ina ma da a ce lokacin da za a fara masa wahayi ina raye ina ma da a ce lokacin da za a aiko shi ina raye kaga wannan maganar da maisara yayi tayi kama da maganar waraka warakatu ibn nawfal shi kuma maganar sa ba mu zo kanta ba nan gaba za mu yace ina ma da a ce zan riski lokacin da za a aiko shi lokacin da zai bayyana kai kenan buri yake inda za a aiko annabi ne zama mutum na farko cikin waɗanda za su karbi abin da aka aiko annabi da shi saboda ya ga alamomi guda biyu tattare da annabi wanda suke tabbatar da cewa shi manzo to anan sai maisara ya ji soyayya annabi ta shiga cikin zuciyarsa sai abu na uku da ya sake ƙara soyayyar annabi cikin zuciyar maisara shine lokacin da annabi suka shiga cikin kasuwa da shi da maisara suka yi harkar saye da sayarwa to sai aka dan samu jayayya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani cikin mutanen Sham wani banasari wani kirista na Sham annabi ya ce a'a kaza na sayar ma ya ce a'a ba kaza ka sayar mun ba kaza ne annabi ya ce a'a ba kaza bane kaza ne wancan ma ya ce a'a ba kaza bane kaza ne to yanzu ya za a yi araba gardama sai wancan mutumi banasari sai cewa annabi to yanzu na yarda ka rantse da Lata da Uzza cewa kaza ka sayar mun ni kuma zan yarda annabi sai ya shuru sai ce ma halaftu bihi ma qattu yace ni tunda nake a rayuwa ta ban taba rantsuwa da su ba Lata da Uzza mun san manyan gumaka ne da Larabawa suke girmama su kuma in sun tashi za su yi rantsuwa da su in sun tashi za su nemi tabarrukin su za su nemi sa'a a gurin su in mutum zai fita tafiya gurin su yake zuwa ya nemi sa'a Nabi yace to shi tunda yake fa bai taba rantsuwa da waɗannan gumaka guda biyu ba to sai wannan banasari jikinsa sai yayi sanyi sai yace to na yarda kai kake kan gaskiya ni nayi kuskure abinda ka faɗi shine dindai anan sai ya kebe da maisara shi wannan mutumi banasari ya kebe da maisara sai yake wa maisara tambaya cewa wannan mutumi da kuka tona shi yaya halayyarsa yace halayyarsa kaza ne halayyarsa kaza ne sai yace to wannan mutumi annabi inji wannan mutumi banasari yace mutumin nan da kake tare da shi na rantse da wanda raina ke hannunsa annabi saboda ya taso cikin mutanen da suke bautan gunki kuma suke rantsuwa da shi amma shi tun yana kankani bai taba ba wannan na daga cikin alamomi na annabi Allah na kare shi daga bautan waninsa tun ma gabanin ya aiko shi to ina tabbatar maka manyan malamanmu sun ba mu labarinsa a cikin littattafansu sun karanta siffofinsa cikin littattafansu daga cikin siffofinsa da suka karanta baya rantsuwa da gunki sannan kuma baya bai taba sujjada wa gunki ba tare da cewa ya fito cikin tsakiyar masu rantsuwa da gunki su bauta wa gunki su nemi tabarruki gurin gunki shi kuma ba kowa ne ya dora shi wannan tilba ba kawai kariya ce ta Allah saboda ni zai sanya shi ya zama manzonsa saboda haka kana tare da manzo ka kula da wannan to wannan dalili na uku shi ma ya ƙara sanya jikin maisara ya yi sanyi ya ƙara sa wa maisara soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma dalili na hudu wannan shi ma dalilin Ibnu Sayyidin Nas ya kawo cikin littafinsa Uyunul Athar cewa bayan sun kammala kasuwancin sun kamo hanyar su ta dawowa garin Makka idan suna tafiya lokacin da rana ta yi tsaka lokacin da gari ya ɗauki zafi suna tafiya tsakiyar rana Maisara sai ya ga an yi inuwa wa annabi sai ya ga gajimare tana inuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma sauran mutane baya ganin haka tattare da su to wannan yasa Maisara ya ƙara tabbatarwa da cewar lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu annabi ne kamar yadda aka bashi labari to waɗannan abubuwa guda hudu da suka faru sun sawa Maisara soyayya annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan waɗannan abubuwa da suka faru duka ya rike da ya koma sai ya juye wa Khadija Allah ya dade ita ita kuma wannan sai ya ƙara sanya mata kimar annabi cikin zuciyarta ya ma shigar mata da soyayyarsa cikin zuciyarta bayan labarai da ta samu nasa akan amanarsa akan gaskiyarsa kan kyawawan dabi'unsa to wannan shi ya kawo mu karshen wannan babi sai babi na gaba yace zawajuhu khadijata auren sa ga khadija wato auren annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi wa ya na khadija to gabanin mu shiga karatu cikin wannan babi na auren annabi sallallahu alaihi wa sallam ga sayyida khadija Allah ya dade ita kai bukatar mu duba wani abu takaitacce na tarjamata da kuma falalatta sai kuma mu shiga mu duba yadda auren annabi sallallahu alaihi wasallam ga Khadija ya auku da kuma hanyar da aka bi har zuwa ga aukuwar auren Khadija dai Allah ya yarda da ita an haife ta shekara ta uku gabanin shekarar giwaye wannan riwaya ce da aka samo daga Ibn Ishaq babban malamin sira riwayar waqidi kuma ta bayyana cewa an haifi Khadija shekara 15 gabanin shekarar giwaye yanzu a waɗannan riwayoyi guda biyu idan mun dauki waccan ta farko da wannan ta biyu zamu iya cewa Khadija ta ba annabi shekaru nawa shekaru 15 a riwaya ta biyu riwayar waqidi ko waqidi a riwayar sa ya rawaito cewar an haifi Khadija gabanin shekarar giwaye da shekaru 15 ka kenan wannan na nuna Khadija ta ba annabi shekara 15 a riwayar waqidi riwayar Ibn Ishaq kuma ta bayyana cewar an haifi Khadija gabanin shekarar giwaye da shekaru 3 ka kenan Khadija ta ba annabi shekaru 3 ko tunda shi annabi an haife shi a shekarar giwaye to idan muka kula zamu ga galibin littattafai na tarihi da sira sun fi hakaito riwayar waqidi cewa Khadija ta ba annabi shekara 15 sabanin riwayar Ibn Ishaq tare da cewa kuma riwayar Ibn Ishaq din za ta furin jaye sama da riwayar waqidi saboda dalilai kamar haka dalili na farko idan mun duba zamu ga Khadija ta haifi ayya da annabi ta haifi ayya da annabi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ayya har 6 wata riwayar ma ta nuna ayya 7 to yanzu idan annabi an haife shi shekarar giwaye kuma lokacin da suka yi aure da Khadija yana dan shekara 25 Khadija zai zama tana yar shekara nawa in mun dauki riwayar waqidi tana da shekara 45 to yanzu mu duba mu ga yar shekara 45 that nam nam me shekara 40 ko 15 a dora 25 40 afwan ba 45 ba 40 yar shekara 40 muna ga za ta haifi yaya 6 ko 7 kaman wannan galibi wata mace ma ta je 40 sai kaga ta daina haihuwa wanda zaka ga sun haura 40 suna haihuwa cikin mata ba su da yawa dan kadan ne shi kuma hukunci ana yi wa galibi ba a yi wa kadan wai alhukumu ala ghalibi kathir la ala nadiri qalil to yanzu kaga Khadija lokacin da ta kai shekara 40 ta haifi yaya guda 6 ko guda 7 kenan zai in ta haifi yaya 6 zai yi ta kai har kusan shekara 50 tana haihuwa ko sama da haka za ta iya haura shekara 50 kuma yana da wahala a fitra da Allah ya halicci mutum da da yanzu ma a matar annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da mala'iku suka zo wa annabi Ibrahim suka masa bushara cewa zai haifi Isma'ila bayansa kuma za a samu Ishaq ko sai me tace a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha inna hadha la shay'un ajib tace ya za a yi ni tsohuwa in haihu saboda a fitra da Allah ya halicci mutane tsohuwa batta haihu tace a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha shin yanzu ni zan haihu ina tsohuwa da ni miji na ma gashi tsoho duk da cewa na miji tsoho zai iya haihuwa, wannan ba bakon abu bane kuma an gani ya faru, amma tsohuwa ba yana da wahala. Ta ce shin yanzu ni zan haihu ina tsohuwa ga mijina ma tsoho? Ya ce inna hadha la shay'un ajib, wannan abu ne mai ban mamaki. Ina suka ce a ta'ajabina min amrillah, wannan ai hukunci ne Allah ya, kenan ke Allah ya tsamo ki cikin tsarin da yayi da fitra da ya halicci mutane a kai. To Khadija kuma babu dalili da ya nuna cewa ita Allah ya tsamo ta daga cikin irin wannan tsari da ya halicci mata a kai, ta yadda in mace ta zama tsohuwa shekaru sun tura haihuwa yana da wahala. To kaga wannan dalili zai sa mu firinjayar da riwayar Ibn Ishaq cewa Khadija shekaru uku ta ba annabi ba shekaru 15 ba. Tunda idan ya zama annabi yana dan shekara 25 ya auri Khadija, zai zama ita tana ai shekara nawa kenan in mun dauki riwayar Ibn Ishaq? Kaga ai shekara 28 za ta iya haifan yaya 6, za ta iya haifan yaya 7, ba bakon abu bane. Ai shekara 30, 35 da 6 da 7 da 8 da 9 duk suna haihuwa, kuma za su iya haifan yaya 6 ko sama da haka. To kaga ta wannan bangaren za mu iya rinjayar da riwayar Ibn Ishaq akan riwayar Waqi, dube da yaya da annabi ya haifa tare da Khadija, wadda ko shakka babu yar shekara 28 ita ce za a fi tsammantawa haihuwar waɗannan adadin yayan sama da yar shekara 40. Sai dalili na biyu da zai samu rinjayar da riwayar Ibn Ishaq akan riwayar Waqi, mun taɓa bayyana ta a nan a wani bayani da muka yi, ta yi ko ammanci cewa Ibn Ishaq kallon da malaman hadisi suke masa shine idan yayo riwayar hadisi yayi amfani da lafazin haddathana, sarraha bit tahdid, inji malaman hadisi idan ya sarraha cewa an ba mu labari ko an bani labari, to malaman hadisi suna karban hadisinsa sai a ce hadisinsa maqbul hasan. Amma idan yayi an'ana yace an wane nan suna cewa riwayarsa mai rauni ce, saboda yana tadlis shuyukh, yana cakuɗa malamai, bai ji gurin malami ba, sai yazo sai yayi baddabani, sai ya ce malam wane daga malam wane kaza da kaza da kaza, kuma daga malam wane ya ce kaza, kagan yace daga malam wane, ai ba lallai a dauka ya ji daga gurinsa ba. Amma idan yace haddathani, ko shakka babu ya bashi labari, ko yace haddathana, ko shakka babu ya basu labari. Amma in yace an, ba lallai bane tayu ya ji daga gurin nasa. To tunda yana da wannan matsala na baddabani, bai ji gurin malami ba, kuma sai yayi ishara zuwa ga malamin, sai suke raunata riwayarsa. To kaga shi wannan Ibn Ishaq akwai gabar da malaman hadisi suke karbar riwayarsa. To mu dawo Waqi, shi fa malaman hadisi suna karbar riwayarsa, ba sa karba riwayar Waqi ne gurin malaman hadisi, condemn ba sa karban riwayar Waqi, saboda ne matruk inda almuhaddithin, shi ba an bar shi ba a amfani da riwayarsa. Kenan riwaya in ta zo ta gurin Waqi, malaman hadisi suna karanta riwaya ce mai rauni. Amma in ta zo ta gurin Ibn Ishaq fa, in yayi amfani da lafazin haddathana, suna karban riwayarsa. In bai yi ba kuma, nan shi ma riwayar tasa mai rauni ce. To kaga in mun yi dube zuwa ga wannan, za mu iya cewa shi Waqi Ibn Ishaq, tunda malaman hadisi sukan karɓi riwayarsa, to nasa za ta fi samun karɓuwa sama da ta Waqi. Tare da cewa duka waɗannan bayanan da suka kawo babu sanadi. To amma dai za mu firinjayar da ta Ibn Ishaq saboda waɗannan dalilai guda biyu da muka ambata. Khadija an haife ta shekaru uku gabanin shekarar giwaye a riwayar Ibn Ishaq, a riwayar Waqi kuma shekaru 15 gabanin shekarar giwaye. Mun rinjayar da riwayar Ibn Ishaq cewa Khadija ta girmi annabi da shekaru uku, ta rayu a garin Makka, ta taso cikin society ko kuma family wanda suke da abun hannunsu. Khadija bata san rashi ba, ma'ana bata san kunci na rayuwa ba, saboda ta taso cikin iyalai waɗanda suke da abun hannunsu, ta taso cikin iyalai masu wadata. To sai zamanto ita kwata-kwata bata san talauci ba, bata san kunci na rayuwa ba. Rayuwar da ta sani rayuwa ce ta walwala da daula. Kaga wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya hukunta wa Khadija wannan wannan kuma yasa ita ma ta taso mai abun haninta ta taso mai wadata cikin Larabawa wannan ba koyayyen abu bane a cikin kabilar Larabawa musamman cikin kabilar mutan Makka wato abu ne wanda yake bayyananne akwai malakabi da suke mata duk da cewa ta fito a babban gida ta fito daga iyalai waɗanda suke da abun hannunsu kuma masu fada aje a cikin garin Makka amma wannan bai sa ta tabi tafarkin yaran da galibi zaka tara in sun fito daga babban gida sukan zama sakaru wasu ma su zama asharamu to amma ita sai ta zama ta zamanto mace mai kamun kai mace mai sanin ya kamata mace mai zurfin hankali mace mai hangen nesa tare da cewa ta fito daga babban gida ta fito cikin daula cikin walwala amma duk wannan bai beta ba sai ta zamanto mace wacce take mai kamun kai har ma ta kai ta kawo suna mata laƙabi da At-Tahira ma'anan At-Tahira wacce take tsarkakakkiya daga duk wani lalataccen ɗabi'a ko kuma ɗabi'ar da za a ce Allah wade kotir Khadija sai Allah madaukakin tsarki ya tsarkake ta daga wannan saboda yayi wa annabinsa tanadi annabi yayi ta Allah madaukakin tsarki yayi tanadinta wa annabinsa sai ta zamanto ta tsarkaka daga duk wata ɗabi'a da za a ce tir gabanin ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam ta aure mazaje guda biyu nan za mu zo mu karanta aurenta da annabi to gabanin ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam ta aure mazaje guda biyu mutum na farko da ta aure Atiq bin A'id al-Makhdumi wanda ya fito da kabilar Banu Makhzum wannan rasuwa yayin ya barta da ya wacce ta kusan zama matashiya ya wacce ta idan a cikin Larabawan an ce ta kusan zama matashiya ta kai irin shekaru 8 shekaru 9 kenan lokacin da mijin Khadija na farko ya rasu ya barta da ya wacce ta doshi zama budurwa ma'ana tana wajejen shekaru 8 shekaru 9 to daga nan kuma bayan nan sai ta aure Abu Hala shine mijinta na biyu bayan Atiq ya rasu Khadija sai ta aure Abu Hala shi ma Abu Hala rasuwa yayi kajenin Khadija ita tunda take miji bai taba sakanta ba mijinta na farko Atiq rasuwa yayi kaga wannan zai ƙara fito maka da kyakkyawan ɗabi'unta yanzu macen da ta zauna daddaɗan zama tsakaninta da mijinta ai yana da wahala a samu saki tsakaninsu to wannan yake nuna maka nagartan Khadija tun ma gabanin ta aure annabi da sanin ya kamata ta da zamantowarta mace ta kware tun ma gabanin musulunci ya shi yasa mijinta na farko ba su taɓa raguwa ba ba su taɓa samun saɓani da shi ba shine Atiq bin A'id al-Makhdumi rasuwa ya barta da ya kwaya ɗaya wacce ta doshi shekara 8 zuwa 9 ta zo ta auri mijinta na biyu wanda ake kiransa Abu Hala shi ma rasuwaye ya barta tare da ɗansu da ake kiransa Hala to daga nan kuma Khadija ta ce ita auren ma ya ishe ta haka mutane suka yi ta neman su aure ta saboda dukiyarta da kyakkyawan halinta da zurfin hankalinta da sanin ya kamata ta ce a bata bukatar aure har zuwa lokacin da Allah ya haɗa ta da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda zamu zo mu gani a wannan babi da muka shiga yanda aurenta ya auku da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu abin da zamu duba na ƙarshe shine falalar Khadija Khadija tana da falala wanda suke masu tarin yawa wanda ba za su kididdigu ba ba za su iyakantu ba a dan wannan majalisi namu yana bukatan zaman maki 1 2 3 4 5 kafin a iyakance falalar Khadija Allah ya daddata falalarta ta farko da malamai suke ambata ita ce mafificin matan zamaninta Khadija ita ce mafificiyar matan zamaninta annabi ne ya faɗi wannan to shine malamai suka ciro daga faɗin annabi hadisi ne na ummuna Aisha Allah ya daddata take cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa khairu nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisa'iha Khadija bintu Khuwaylid wannan hadisi ne da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu nisa'iha wacce tafi alkhairi cikin matan zamaninta ita ce Maryam ibnatu Imran sayyida Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salam wannan mata a zamanin ta ba macen da ta kaita alkhairi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa wa khairu nisa'iha khadijatu bintu khuwaylid, kuma mafificin matan zamanin ta ita ce khadija bintu khuwaylid. In an ce zamanin ta zamanin annabi a al'umma annabi kenan, tun daga zamanin annabi har zuwa tashin kiyama annabi yana bayyana cewar khadija ba wacce ta kaita alkai. Yanan matan wannan al'umma ta annabi ba macen da ta kai Khadija alkhairi, inji annabi, shaida ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa Khadija. Hadisi ne wanda Bukhari da Muslim sun fidda shi cikin sahihansu. Falalar Khadija ta biyu ita ma an mata bushara da aljanna. Ka kenan mutane goma da aka musu bushara da aljanna ba iya su bane kawai cikin sahabban annabi da aka bushara da aljanna. Akwai wasu wanda aka musu bushara banda goma, amma me yasa galibi malamai in sun tashi suke ambaton goma su ce an musu bushara da aljanna? Saboda goma nan annabi ya ambace su a majalisi guda lokaci guda, kuma ya jero su su goma ya ce di ɗan aljanna. Abubakar annabi ya ce fil janna, Umar ya ce fil janna, Uthmanu fil janna, Aliyu fil janna, Talha fil janna, Zubairu fil janna, Abdurrahman fil janna, Sa'ad fil janna, Sa'id fil janna, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil janna. Su goma annabi ya ambace su a majalisi guda ce duka fil janna. To shi yasa sai ake musu laqabi da al-asharatu al-mubashshirun bil janna, mutane goma da aka musu bishara da aljanna. Amma in ka ɗebe goman akwai wasu ɗaiɗaikun su waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu bishara da aljanna, to Khadija tana daga ciki. Hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu, wanda aka samo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi, yake ba da labari cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune, sai mala'ika Jibril ya zo masa. Da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulallah, ya manzan Allah, Jibrilu ne yake magana wa annabi, yake cewa hadhihi Khadija, ganan Khadija, kad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw sharab, gatan Khadija tana tafi gare ka, za ta zo tana dauke da kwano, dauke da abinci ko kuma abin sha. Kenan Khadija ta shirya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam abinci na gani na fada, wanda annabi shi bai ma san tana shiryawa ba. To gabanin ta iso da wannan abincin, Allah ya jinjina wannan aiki nata, shine aiko mala'ika Jibrilu ya zo ya shaida annabi fa cewa ga can Khadija ta yi dawainiya, ta yi hidima gare shi, tana tahowa. Mala'ika Jibril ya ce fa idha hiya atatka, in har ta iso gare ka, faqra alaiha salam min rabbiha azza wa jalla, ka karanta masa sallama daga ubangijinta mai girma da daukaka. Kenan Allah ne ya aiko mala'ika Jibril ya zo ya shaida wa annabi cewa ga can Khadija tana dauke da abinci ko abin sha za ta kawo masa, to idan ta iso ya mata sallama daga gurin Allah, sallama ce ta musamman daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya san da zaman Khadija. To tunda yanzu Allah ya aiko shi yayiwa ya zo ya isar da sakon Allah cewa Allah na sallama wa Khadija, to shi ma ba za a bashi a baya ba. Shi mala'ika Jibril ya ce wa minni, ni ma ka mata sallama daga gare ni. Kenan tunda Ubangiji na ya aiko ni in ce kayi wa Khadija sallama, to ni ma ka isar da sallama ta gare ta, ba za a banni a baya ba. Sannan kuma wa bashirha bi baitin fil janna, bayan ka mata sallama ka mata bushara da gida a aljanna. Kaga wannan busharan daga Allah subhanahu wa ta'ala, yace a zo ayi bushara wa Khadija. Me yasa Allah yayi yace ayi bushara wa Khadija da gida a aljanna? Malamai suka ce saboda gagarumin dawainiya da hidima da ta yi wa mijinta. Suka ce karkashin wannan, ko a yau idan aka samu macen da ta sadaukar da kanta wajen ɗawainiya da hidimta wa mijinta, to sakamakonta shi ne aljanna, kamar yadda Allah ya sakawa Khadija da aljanna. Ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idha sallatil mar'atu khamsaha وصامت شهره واطاعت بعله قيل لها ادخل الجنه من اي ابواب الجنه شئت حديث ne ingantacce idan mace ta yi sallolin ta guda biyar ta azumci watan tare Ramadana ta yi biyayya wa mijinta za a ce mata ki shiga aljanna to kowace kofa cikin kofofin aljanna da kika ga dama ka kenan daga cikin sababin da ke sa mace ta shiga aljanna akwai biyayya wa mijinta hidima wa mijinta dawainiya wa mijinta ka kenan abun so ne abun burgewa ne abun alfahari ne a yau mace ta zama tana dawainiya wa mijinta ta zama tana hidimta wa mijinta kuma har cikin zuciyarta 100% tana murnan haka tana maraba da haka tana jin dadin haka to Allah yana jinjina irin wannan aiki shi yasa jinjina wa Khadija ya aika mala'ika Jibril ya zo ya mata sallama sannan kuma bata tsaya iya nan ba yanzu ko iya sallaman ai ita kan Khadija ta yi nasara a rayuwa duniya da lahira to bai tsaya iya nan ba Allah ya ce a mata bishara da gida a aljanna ba ma nomar gida ba bari mu ji min qasabin gida na lu'ulu'u fa katoton gida wawakeken gida na lu'ulu kaga gidan ma na musamman gida ne a aljanna amma na musamman bai tsaya iya nan ba la sahaba fihi wala nasab gida ne wanda babu hayaniya da hauragiya cikin sa sannan babu gajiya ba jikkata ba wahala cikin sa wato gida ne na musamman Allah madaukakin sarki mata tanadin sa a cikin gidan aljanna Na'am ita Khadija ita ce mutun ta farko kwarai kuwa ita ce mutun ta farko da aka fara yi wa bishara da aljanna cikin al'umma annabi saboda sauran waɗanda aka yi musu bishara da aljanna a Madina ita kuma a ina ne a Makka saboda ita ai tun gabanin annabi ya hijira daga Makka ya koma Madina Allah ya dauki rayuwarta ta rasu da shekara uku annabi ya hijira daga Makka ya koma Madina ka kenan a al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mutun ta farko da aka fara yi wa bishara da aljanna saboda irin gagarumin aikin ta to lokacin da Khadija ta karaso ga annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ta shirya masa na ci wato ita Khadija koyaushe kai kawanta ya za ta yi ta dadada wa mijinta shi yasa ta samu wannan kima gurin Allah to haka a yau idan mace ya zamanto kai kawanta fadi tashinta ya za ta yi ta dadada wa mijinta ya za ta yi ta faranta wa mijinta to wannan za ta samu kima abun Allah subhanahu wataala wallahi mata ku jarraba ku gani a jarraba a yau a ga ya rayuwar ki za ta zama idan kika zamanto ce kullun ya za ki ki dadada wa mijinki ya za ki ki faranta wa mijinki Allah zai sanya albarka cikin rayuwarki zaki mamaki a gwada a gani Khadija lokacin da ta iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ta shirya masa na ci ko na sha sai annabi ya isar da sakon Allah subhanahu wataala da kuma sakon mala'ika Jibril cewa Allah ya aika mala'ika Jibril cewa yana miki sallama sannan shi ma mala'ika Jibril ya ce yana miki sallama sannan Allah ya ce a miki bishara da gida a aljanna na lu'ulu'u katoton gida wanda babu hayaniya da hauragiya da wahala da jikkata cikinsa to wani martani Khadija ta mayarwa annabi wannan zai ƙara fito mana da zurfin tunanin Khadija da sanin ya kamatanta da hankalinta martanin da Khadija ta mayar sai ta ce inna allaha huwa salamu wa ala jibril assalam wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan fa ba karantar da ita akai ba zurfin tunani ne da zurfin hankali irin na Khadija da ta tashi sai ta ce inna allaha huwa salam to ai Allah shine assalamu da ta tashi ba ta ce assalamu ala allah tunda Allah shine salamu ai kaga ba za a ce assalamu ala allah ba tunda amincin gaba daya daga gurin sa yake zuwa ba za a ce aminci ya tabbata akan Allah ba ba a fadin haka kuskure ne to Khadija a iya zurfin tunaninta ta fahimci cewa kuskure ne in ta tashi mayarwa ta ce aminci ya tabbata kan Allah saboda Allah amincin daga gurin sa yake zuwa shine ma assalamu din idan za mu koma baya kaɗan lokacin da annabi ya dawo garin Madina ya karantar da sahabbansa yanda za su yi tahiya idan suka zo sai su ce assalamu alallahi min ibadi. Annabi sai ya ce a'a. Kar ku ce assalamu alallahi. Aminci ya tabbata akan Allah, a'a kar ku fada haka. Saboda me innallaha huwa assalam. Allah din ai shine amincin ke zuwa daga gurin sa. Sunan sa ne assalamu din. Sai dai ku ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kar ku ce assalamu alallahi min ibadi. To kaga su anan sahabban annabi tunanin su bai ba su cewar Allah shine salamu ba suke cewa assalamu alallah amma Khadija duk da mace ce tunanin ta ba ta cewar Allah tunda shine assalamu ba ta ce assalamu alallah ba ta ce amince tabbata akan Allah bai dai ta ce Allah shine ma amincin ke zuwa daga gurin sa ta ce shi kuma Jibrilu shi ma amince tabbata akan sa da shi da kai gaba ɗaya kai wanda ka isar da sakon wannan hadisi lafazin Khadija Imam An-Nasa'i ya fidda shi cikin sunan dinsa hadisin Anas dan Malik. Falalar Khadija ta uku Annabi yana tsananin son ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar son Khadija Allah ya yarda da ita. Hadisi ya inganta daga Sahihu Muslim wanda aka samo daga ummuna Aisha Allah ya yarda da ita. Tace ita tunda take a rayuwarta inji Aisha. Bata taba yin kishi akan wata mace ba. A duniya kamar kishin da ta yi a kan Khadija tare da cewa ba ta riski Khadija tunda sanda annabi ya auri Aisha Khadija ba ta duniya kaga Aisha ba ta riski Khadija ba amma Aisha ta ce ita tunda take a duniya ba ta taba yin kishi a kan wata mace ba kamar kishin da ta yi a kan Khadija Allah ya yarda da ita to shine take hakaito mana bayani ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk lokacin da ya yanka akuya aka rarraba akuyan gunduwa gunduwa zai dauki wannan gunduwa sai ya ce ku kaiwa wance kawar Khadija ce sai ya dauki wannan ya ce ku kaiwa wance yar uwar Khadija ce sai ya dauki wannan sai ya ce ku kaiwa wance aminiyar Khadija ce tace haka annabi yake duk lokacin da ya yanka akuya sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wa kawayen Khadija da aminanta da danginta tace wata rana sai annabi ya yanka akuya aka rarraba akuyan gunduwa gunduwa ya dinga kwasan naman yana aika wa kawayen Khadija tace wannan abu sai ya taba zuciyata inji Aisha Allah ya yarda da ita sai take cewa ya rasulullahi ya za a yi duk ai ta kwashewa ana kai wa kawayen Khadija annabi martanin da ya mayar mata sai ya ce inni ruziqtu hubba yace ni an azurta ni da son ta yanzu abin nan da kika ga ina yi tasiri ne na soyayyar da nake yi wa Khadija gashi kuma lokacin rasuwanta shekaru da yawa Aisha tace to sai nayi shuru ban sake tankawa to wannan zai nuna mana yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake tsananin so ga Khadija Allah ya yarda da ita falalarta ta hudu wacce ina ga la'allamu ko mu ƙara biyu bayanta to lokaci ma yana daga mana hannu falalar Khadija ta hudu da malamai suke ambata annabi sallallahu alaihi wasallam bai hada ta da wata mace ba ka san mace a duniya yau ba abin da ta wasa akan ka mata kishi wannan haka abin yake ba matan yanzu ba har matan da da yanzu wannan fitra ce halitta ce da Allah madaukakin sarki yi wa mata duk inda mace take tana da kishi ko koda ko mai addini ce sai dai kuma kishin mai addini yana bambanta da kishin mara addini kishin wacce take mai ilimi kuma mai amfani da iliminta na bambanta da kishin wacce take jahila ko kuma wacce take da ilimi amma bata amfani da iliminta wacce take mai ilimi amfani da iliminta kishin ta ba kazamin kishi bane kishin ta baya zuwa da mummunan tasiri sabanin wacce take jahila wacce take jahila zaka ga kishin ta kazamin kishi mummunan kishi kuma in ya tashi zuwa zai zo da munanan tasiri wanda sun yi karo da karantarwan addinin musulunci amma wacce take mai ilimin addini kuma mai aiki da ilimin kishin ta da take da shi ilimin ta yana control ɗinta ba zai sa ta yi abin da bai dace ba ba zai sa ta yi abin da ba shikenan ma'ana baya zuwa da mummunan tasiri to amma duk inda ka samu mace da mai addini da mara addini duka suna da kishi to daga cikin falalar Khadija da malamai suke ambato annabi bai hada ta da wata ba kai kenan annabi ya kiyaye mata zuciyarta daga me daga kishi ita kadai ya zauna da ita a rayuwarsa. Aisha take cewa lam yatazawwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ala khadijata hatta matat. Annabi bai taba auren wata mace akan Khadija ba har zuwa lokacin da Allah ya dauki rayuwar Khadija. To karkashin wannan lafazi na Aisha ibn Hajar cikin littafin sa Fathul Bari sai yayi ta'aliki. Yace wannan zai nuna maka girman matsayin Khadija a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda me? Saboda ya wadata da ita akan watanta. Ya ji cewa ita ta wadace shi baya bukatar sai ya karo wata, tare da cewa inda zai karo wata babu matsala. To amma kuma ya ji cewa ita ta wadace shi. To wannan zai nuna maka falalar Khadija da matsayinta a gurin Annabi na farko. Sannan na biyu, Annabi ya keɓanta da Khadija ninkin abinda yayi tarayya wasu mata suka yi tarayya kan Annabi. Annabi Khadija ta keɓanta da shi ninkin abinda wasu mata suka yi tarayya kan Annabi. An gane me ake nufi? Annabi ya yi daga yin aurensa zuwa mutuwarsa ya samu shekaru 38. To a cikin shekaru 38 din nan Khadija ta keɓanta da shekaru 25. Sauran shekaru guda 13 a nan ne mata guda 11 suka yi, guda 10 suka yi tarayya kan Annabi. Ai Annabi mata 11 aura, Khadija ita kadai zauna da ita tsawon shekara 25. Kaga kenan ta dauki tuko batiri na shekarun da Annabi yayi da mata, wanda kuma ita kadanta ce ta dauki kaso biyu cikin uku na shekarun da Annabi yayi yana zaune da mace. Mun gane bayanin? Kaga wannan ya ishe ta ne halala. Tunda idan ka kasa shekarun da Annabi yayi yana zaune da mace, ka kasa su gida uku, to Khadija ta dauke gida biyu ita kadanta. A yayin da sauran mata su goma suka yi tarayya akan Annabi a kashi daya, yace wannan ma zai fito maka da falalar Khadija. Allah ya yarda da ita, ta yi shekaru 25 tana tare da Annabi, tunda ta aure Annabi yana dan shekara 25. Ta rasu Annabi yana dan shekara 50. Kakenin ta yi shekaru 25 da Annabi. Annabi kuma ya rasu yana dan shekara 63. To daga 50 din nan zuwa 63 anan ne kuma ya zauna da sauran matansa. Kakenin sauran mata ya yi shekara 13 da ita. A yayin da ita ya yi shekara 25 da ita, ya kare zuciyarta, ya kange zuciyarta daga tafasa na kishi. Kaga wannan matsayi ne na musamman da Khadija ta samu daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To falalarta ta ƙarshe, ina ga kamar lokaci ba zai ba mu dama ba mu ambata. Akwai kuma bayanin da ya kamata kafin mu karkare akan tarihi ko tarjamar Khadija, akwai bayanin da ya kamata mu dube zuwa gare shi. Ai anan mun ji kaɗan daga cikin falalar Khadija, ko mun ji kusan guda hudu ko? To wannan zai nuna mana kenan Khadija ta fi Aisha falala cikin matan Annabi, haka ne? To ina ga mu jinkirta wannan bayani sai Allah kai mu halka ta gaba. Idan mun zo akwai ƴan saura da ba mu kammala ba, za mu ƙara ko biyu ko uku na falalar Khadija, sai kuma mu zo mu duba da ita da Aisha wacce ce kam tafi falala, tunda Aisha ma tana da nata falalan ta. Yanzu ai falalar Khadija muka ji, to inda falalar Aisha muke faɗi, sai ka ji a duniya fa ba mace ya Aisha. To ina ga za mu dasa aya a nan, lokaci ya ƙure ko? Abubuwan da muka faɗa wanda suke daidai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɗen harshe, Allah gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lillah wa alihi wa sahbihi wa bin wala. Wannan yana cewa assalamu alaikum, malam mutum ne yake gyara, sai aka nemi wani abun gyara za a siya, ya halatta ya je ya sayo da kudinsa, sai ya dora riba, sai ya dora ribarsa a kai, bai halatta ba saboda ai shi gyara yake baya sai da kayan gyara. Yanzu lokacin da aka buƙaci wani abu cikin abubuwan gyara shi kuma ba shi da shi, kaga annabi ya hana mutum ya sayar da abin da ba shi da shi. Annabi ya ce kar ka sayar da abin da baka da shi, to kaga kai kuma baka da shi sai ka je ka siyo ka dora riba. Wannan hanya ce ta kuntatawa al'umma, to shi yasa annabi ya hana. Duk wani abu da zai kuntata al'umma in muka kula a saye da sayarwa, annabi ya sa shamaki tsakaninka da shi. Kenan yanzu ka je ka siyo abin da ba ka da shi, ka dora riba ka sayar ma wani, annabi ya hana. Abu ne ba ka da shi kuma kai kai cinikinsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan. Sai dai in misali shi mai sayarwa abin an san cewa naira 500 ake sai da shi, da ka zo sai ya ce to dan sayar ma 500 sai in ɗaga maka naira 50, kaga lamuni ne tsakaninka da mai sayarwa, wanda duk inda aka je 500 ake sayarwa, kai kuma tunda ka masa sababin cinikayya ya ɗaga ma naira. Akan yi haka masu abubuwa, idan ka zama kai ne silan cinikinsa sai ya ɗaga maka naira kaza a kai, kai ka ci kaza ɗin. Wannan in lamuni ne tsakaninku da mai siyarwa ba matsala, amma ka je ka siyo abu a yadda ake siyarwa, kai kuma ka ɗora riba ka zo ka siyarwa mai abu, wannan bai halatta. Hanya ce ta ƙuntatawa wa mutane ba a so. Sai dai ka gaya wa mai kayan cewa babu zan je in siyo kayan da in ci riba a kai, in ya ce ya yadda shi kenan. Amma dai annabi ya hana mutum ya sai da abin da ba shi da shi. Wannan ya ce sai tambaya ta biyu ya ce sannan kuma malam ya halatta riba ta kai uwar kuɗi yawa, misali ka sayo abu naira 1000 ka sayar da shi 2000 ya halatta, sai dai kuma ba a kyauta ba. Ya halatta ka siyo abu 1000 ka sayar 2000, wannan ba laifi ba ne a shari'a, sai dai za a ce baka kyauta ba. Ba za a ce ka yi laifi ba a shari'a, amma kuma baka kyauta ba, baka yi abin da ya fi dacewa ba. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a wa wanda yake sauki da sassauci cikin kasuwancinsa, ya ce rahimallahu ra'an samhan idashtara samhan idaba. Annabi ya roƙawa wanda idan ya zo sayar da hajarsa ta kasuwanci, mutum ne mai sauki da sauƙaƙawa, annabi ya roƙa masa rahama gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan yanzu wanda zai kuntata ya ɗaga farashi ya ninka ninkin ba ninkin, ya haramta wa kansa, wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Da annabi ya ce rahimallahu ra'an. Allah annabi kuma ya ce irhamu man fil ardi ko yarhamukum man fis sama, ku tausaya ma waɗanda suke rayuwa ban ƙasa, wanda ke sama shi ma sai ya tausaya muku. Arrahimuna yarhamuhumur rahman, masu tausayi tausayawa bayin Allah basa uzura musu a hajarsu, kasuwancinsu, abubuwan da ya je ya saro baya uzura wa mutane, in ya ci ɗan riba ɗan daidai gwargwado alhamdulillah Allah ya sa albarka, su ne arrahimuna masu tausayi. Yarhamuhumur rahmanu, mai tausayi Allah kenan shi ma zai tausaya musu. Kenan zai ɗan kasuwan da suke tausayawa al'umma za su je su saro abu da wahala da gumi, in sun zo ɗan ci riba ɗan daidai gwargwado sai ce Allah ya sanya albarka, to shi ma Allah zai tausaya masa. Amma wanda zai je ya siyo abu naira 100 ya zo ya sai da shi 200 300 300 500 1000, wannan ai ba tausayi tare da shi, wannan ba zai samu tausayin Allah ba subhanahu wataala. Abin da yayin ba za a ce laifi bane a shari'a, abinsa ne yana da dama ya siyar duk yadda ya ga dama. Sai dai kuma ka sani in ka tausaya kai ma Allah zai tausaya maka, in ka yi sassauci kai ma sai Allah maka sassauci, wannan ita ce ka'ida. Da yawa kuma daga cikin ƴan kasuwanmu kaman ba su kula da wannan ɗin ba, a duk lokacin da ka sauƙaƙa wa mutane kai ma sai Allah ya saukaka maka. Idan ka uzura musu ka kuntata musu, kai ma sai Allah ya uzura maka ya kuntata maka. Dama ka'ida ce al-jaza'u min jinsil amal, daga irin jinsin aikin mutum ake masa sakamako. Wanda yayi tausaya wa mutane shi ma sai Allah ya tausaya masa, wanda yayi sauki wa mutane shi ma sai Allah ya masa sauki, wanda ya kuntata wa mutane shi ma sai Allah ya kuntata masa, wanda ya uzura wa mutane tsananta musu shi ma Allah ya uzura masa ya tsananta musu. Saboda haka ƴan kasuwa musamman a wannan zamanin da muke ciki, yadda rayuwa ta yi kunci, kudinmu ya zama ba shi da bani, sannan kuma abinci ya zamanto ya yi tsada, inda ƴan kasuwa wato wani abu da zai baka mamaki idan ka je ƙasashen da suka ci gaba a ɓangaren addini, addinin musulunci, za ka yi mamaki a lokacin da ake cikin kunci, to a nan ne kuma za ka ga abinci ya fi wadata da kayan buƙatu da kayan masarufi. Lokacin da ake buƙata abu, a lokacin ne farashin abun yake sauka. Yanzu misali mu ɗauka siga, yanzu idan ka je Saudiya lokacin Ramadana za ka ga yadda ake discount na siga da abinci, har kaza za ka ga ana discount, har kaya tufafi. Wannan idan an ce sallar Idi ya kusa, akwai shaguna da za ka ga inda misali riyal 200 ake saida riga, sai kaga an ce yanzu ta dawo 100 da 150, shi ma samu falala da albarka na watan Ramadan in kar ayi bashi. Mu kuma a yau a nan, a lokacin da ake bukatan abin ne ake daga kudinsa. Kai yanzu abu ma in an ga mutane sun fi bukatarsa, sai kaga kudinsa ya tashi. Ko muna da misalai masu tarin yawa. Yanzu babban misali da za mu buga ƴan uwa, mu ɗauki alkama. Alkama ta fi shekara 2 ko 3, 1,200 a ta yi tsada 2,000, za mu ga rahama Ubangiji ‘yan uwa. Wai abu idan an ga mutane sun fi buƙatarsa, a nan ne ake ɗaga kuɗinsa. Saɓanin waɗanda su kuma sun sha tarbiyya ta addini, sun karanta ilimin addini na musulunci, a lokacin da ake baburin Allah, sannan riba ta biyu za a yi cincirundo a yi ta siya ya kare da wuri. Kai kuma lokacin da ka ɗaga sai ka roba, kowa zai iya saya ba, sai wani da wani, sai ka zauna ka wuni ka kwana ba customers, saboda ka ɗaga kuɗin abun ba kowa zai iya saya ba. To amma a lokacin da ka yadda kuɗin abu, za a yi cincirundo, tuni abun ya ƙare, ka koma ka samu wani. To kaga akwai rashin dabara a irin wannan al'amari. Allah ya datar da mu. Abubuwan da muka faɗi wanda suke daidai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗi bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka, wannan karatu da muka yi Allah ka sanya shi cikin jinsin kyawawan ayyukan. Allah ka karɓa daga gare mu, Allah ka sa zamanto mai amfani gare mu, duniyarmu da lahiranmu. Ya Allah muna roƙonka da wannan karatu da muka yi, ya Allah ka sassauta mana rayuwa, Allah ka kawo mana ɗauki da taimako da agaji a wannan rayuwa da ake ciki na matsi da hauhawan farashi na abinci. Allah ka sauke mana shi, Allah ka sassauta mana shi, Allah ka taimaka mana, ba wanda zai taimaka mana sai kai. Kai ne mai ikon aiwatar da komai a lokacin da kake so, ta yadda kake so. Allah abin da ka bayar ba wanda ya isa ya hana, abin da ka hana ba wanda ya isa ya bayar. Allah ka taimaka mana, Allah ka sanya albarka cikin rayuwarmu, Allah ka albarkaci rayuwar zuriyarmu, Allah ka amintar da musulmi a duk inda yake, Allah ka wanzar da aminci cikin wannan ƙasar tamu da sauran ƙasashen musulmi, Allah ka shiryar da shuwagabanninmu, Allah ka sanya su zamanto masu tausayi gare mu, Allah ka sanya su zamanto masu adalci gare mu. Ya Allah ka gafarta mana zunubanmu, ya Allah kar ka kama mu da laifuffukanmu ko kuma laifuffukan wasu daga cikinmu. Waɗanda suke marasa lafiya, Allah ka ba su lafiya. Mu kuma Allah da ka ba mu lafiya, ka sanya ta zamanto mai amfani gare mu. Waɗanda suka koma gare ka.